أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa barkamu da wannan yammaci, barkamu da wannan lokaci wanda muka saba gabatar da darasin mu na rijalun wa nisa'un hawlar rasul, wato sahabbai da alul baiti wanda ke kewaye da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Mun fara tun daga kan tarihin mazajen sahabbai da alul baiti, yanzu kuma mun shigo cikin tarihin matayen sahabbai da alul baiti. An fara da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan yanzu mun shigo cikin matayensa. Yanzu insha Allah za mu tashi yau cikin tarihin shugabarmu Safiya bintu Huyay ummul mu'minin. Wannan shi ne darasinmu na 61 a cikin wannan silsila mai albarka. Wacce za mu ba da tarihinta a wannan darasi na yau ita ce sunanta Safiyatu bintu Huyay bin Akhtab, wato mahaifinta shi ne Huyayyu ɗan Akhtabu, shugaban Yahudawan Kaibara. Kuma mijinta na ƙarshe shi ne Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta rasu ne a cikin watan Ramadan a shekara ta 50 bayan hijira. Kuma ta rayu da ma'aiki alaihi salatu wassalam a nan a garin Madina, kuma a nan Allah ya karɓi kwananta. An binne ta ne a makabartar Baqi'a tare da sauran ƴan uwanta matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Safiya bintu Huyay, wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin Al-Qur'ani, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama masalu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Allah ya buga wani misali ne tsakanin wanda ya kasance matacci, sai Allah ya raya shi kuma ya sanya mishi haske na imani, yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane, to shin zai daidai da wanda ya kasance a mace yake a cikin duhu? Kaga ba za su yi daidai ba. Sai da Safiya radiyallahu ta'ala anha ta kasance kamar yadda na faɗa a farko, mahaifinta shi ne shugaban Yahudawan Khaibara, shi ne Huyayyu ɗan Akhtab, shi ne shugaban Yahudawan baki ɗaya, kuma shi ne babban malaminsu wanda suke wa biyayya, kuma ya kasance daga cikin mafiya tsananin ƙiyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Mijinta na farko shi ne Sallamu bin Abul Huqay, wato Sallamu ɗan Abul Huqay, wanda shi ya kasance daga cikin shu'ara'ul mashhurun, wato manya-manyan mawaƙa mashhurai a wannan zamanin, kuma bai Yahudi ne shi ma. To bayan ya sake ta, sai ɗan uwan shi mai suna Kinanatu ɗan Abul Huqay shi ya aure ta. Shi ma har ila yau yana daga cikin dai sha'irai, wato mawaƙa na Yahudawa. Shi Kinanatu a ranar yaƙin Khaibar aka kashe shi. Kamar yadda ita da kanta radiyallahu anha ta ba da labari game da irin ƙiyayyar da Yahudawa ke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa hakika mahaifinta Huyayyu ɗan Akhtabu ya kasance daga cikin mafiya tsananin ƙiyayya ga addinin Musulunci, kuma sannan a cikin dukkan mutane yana daga cikin waɗanda su fi nuna ƙiyayyarsu da kuma bayyanar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addininsa. Yana daga abin da ke ishara zuwa ga wannan ƙiyayyar ta shiga addini, kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito a cikin littafin shi Kitabus Sira, ya karɓo hadisi ta hanyar Sayyida Safiya radiyallahu anha take cewa, na kasance ni ne mafi soyuwa a cikin dukkan ƴaƴan mahaifina, ya fi sona a cikin dukkan ƴaƴan shi da shi da babbana Abu Yasir, wato ƙananan mahaifin nata, a cikin dukkan ƴaƴayensu sun fi son ita Sayyida Safiya. Tun ina ƙarama yayin tasowata ban taɓa haɗuwa ba da su, face sai na ga sun yi min murmushi kuma tun lokacin da ban wuce a dauke ni ba suka dauke ni tace yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina ya sauka a wannan kauyen nan mai suna Quba wani kauye ne wanda ke da kamar nisan tafiyar kilomita 12 zuwa birnin Madina amma yanzu ya hadi da garin Madina din gaba daya ya sauka ne cikin wata kabila ta Larabawan Madina da kiran su Banu Amr ibn Auf tace sai mahaifina Huyayyu dan Akhdabu da kuma babbana Abu Yasir suka sammako suka tafi zuwa gare shi tunda suka tafi da sassafen nan ba su dawo ba sai dare sai bayan faduwar rana sai a can wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna taya mishi tambayoyi yana ba su amsa tace sai na gansu sun dawo gida suna gajiye gaba ɗaya jikinsu yayi sanyi suna tafiya kamar jikinsu ba ƙarfi sai na matsa kusa da su kamar yadda na kasance ina yi ce wallahi da na je kusa da su babu wanda ya kalle ni daga cikinsu saboda gaba ɗaya hankalinsu a tashi yake ransu ma a ɓace yake da kuma tsananin baƙin ciki da ya lullube su sai na ji babbana Abu Yasir yana tambayar mahaifina yana ce mishi shin wannan ɗin ku shi ne sai na ji mahaifina ya ce ƙwarai da gaske shi ne wannan annabin nan dai sai na ji babbana ya sake tambaye shi domin ka gane shi kuma ka tabbatar lallai shi ne wannan wanda Allah ya faɗa a cikin Taura sai ya ce ƙwarai ku shi ne sai na ji babbana yana tambayar mahaifina to me ke cikin zuciyarka game da shi shin za mu je ne mu sallama mishi mu ba addinin shi ce sai na ji mahaifina ya ce adawatuhu wallahi ma bukitu yace kiyayya ne da gaba tsakanina da shi matukar ina da rai ka ji kafin to yayin da hasken ranar nan na musulunci ya riga ya bayyana a birnin Madina ya zama musulunci ya riga ya mamaye ko ina a cikin birnin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yakar abokan gaba tun daga kan ainihin kafirai da mushrikai ya yaƙe su a yaƙin Badr sannan shekara ta zagayo akan yaƙin Uhud nan ma ya ci nasara a kansu shekara ta sake zagayowa akan yaƙin Ahzab a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya riki a kauri tsakanin shi da Yahudawa bisa cewa wayannan Yahudawa na Banu Qurayza ba za su yaƙe shi ba shi ma ba zai yaƙe su ba kuma sannan ba za su taimaki wani domin ya yaƙe shi ba amma sai dai shi Huyayyu dan Akhdabu mahaifin Sayyida Safiya sai ya tafi zuwa ga su Banu Qurayza din tunda shi ma ba Yahudi ne amma shi yana cikin Banu Nadir to sai ya tafi wajen Banu Qurayza su ma Yahudawan ne garinsu daban da nashi amma sai ya tafi gare su ya sami shugabansu mai suna Ka'ab yana mai yaudararsa ya ce mishi ji'tukum bi'izzid dahab na zo muku da wata buwaya ta zamani baki daya ma'ana na zo muku da wani abu wanda in kun aikata shi za ku samu buwaya da ɗaukaka tsawon zamani na zo muku da ƙwarai shawa da shugabanninta da kuma Banu Gadafan da jagororinta ko ku ne ma'abota makamai to ku taho mu haɗa kai yake gaya masu wai su haɗa kai su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gama da shi da jama'arsa da sai shugaban nasu shugaban Yahudawan Banu Qurayza ya ce mishi bal qad ji'tani wallahi bizullid dar yace wallahi ka zo man dai da kaskanci na zamani kaskancin da babu irinsa ka zo man da wani irin girgije na hadari wanda ya riga ya zubar da ruwan shi amma gashi nan dai yana rubugi yana walƙiya amma babu ruwa a cikin shi wato yana nufin ka zo man da Qurayshawa mu haɗa kai da su har Qurayshawa duka ɗaukakar su ta riga ta tafi tunda suka kafirce wannan annabin a ba su da sauran wata ɗaukaka kuma abun Allah to Huyayyu dan Akhdabu bai bushe ba dai yana yaudararsa yana jan hankalin shi yana mishi alƙawura na banza har sai da shi wannan shugaban Yahudawan Banu Qurayza ya yadda ya amsa mishi da sharadin cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano nufinsu ya zama ya zo domin ya yaƙe su to shi wannan Huyayyu dan Akhdabu zai dawo cikin su Banu Qurayza zai dawo ya zauna tare da su duk abin da ya same su shi ma ya sami shi tare da su shi kenan sai ya yadda akan haka da aka nan take sai suka warware alƙawarin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma fara sakin harshe gare shi suna fadar miyagun maganganu har dai labari ya kai kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da ya faru shine shi wannan shugaban Yahudawa Huyayu dan Akhlabu dama ya riga ya zaga ya ji har garin Makka ya je gurin Quraishawa haske tambaye shi to wai mu tambaye ka mana tunda kai dinnan ba Yahudi ne kuma Yahudawa kuna da littafi kamar yadda musulmi suke da littafi ka gaya mana wai shin tsakanin namu addinin nan na bautan gumaka da kuma nasu na bautar Allah shi kadai wanne ne yafi sai ce musu ai ko ka fi su shiriya shine Allah yake faɗa cikin Alkur'ani amsal allazina utuna sibam min alkitabi yu'minuna bil jibti wal taguti wa yaquluna allazina kafaru ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila Allah ya ce baka duba bane zuwa ga wannan da aka ba su wani rabo na daga littafi sun ba da gaskiya da jibti da taguti wato manyan gumaka a Makka don shi Huyayu dan Akhlabu da yaje garin Makka dan su yadda da shi sai da ya kwanta yayi wa gunkin su sujada a matsayin shi bana wanda yana kan addinin Annabi Musa alaihi salam din ne sun caccanza addinin amma kuma ya fadi yayi wa gunkin su sujada wanda ainihin addinin Yahudanci har yanzu a yanzu nan magana da nake maka ba a kai wata guda ba na ga wata hira da wani dan jarida musulmi yayi da wasu Yahudawa yake tambaye su wai shin yanzu ku a ce ga wani abu ya same ku da ku shiga cikin masallaci na musulmai da kuma ku shiga cikin coci na kiristoci wanne ne yafi muku sai ya ce wallahi gara masallaci Yahudawa fa kisa gara su shiga masallaci sai a ce ga shi sun shiga coci domin su suka ce su a addinin su haramun ne bautar gumaka to shi kuma addinin kiristanci bautar gunki suke yace amma su musulmai Allah kadai suke bautawa wannan Yahudawa ne suka faɗa na wannan zamanin nan da muke ciki ina jin ban manta ba har yanzu nan kamar bidiyon ma yana cikin wayata kama ka ga a matsayin shi na shugaban Yahudawa kuma malamin Yahudawa ya durkusa yawa gumaka su jira domin mushrikan Quraishawa su gaskata shi su yadda da shi to daga nan sai ya ja hankalin su ya ce ai lokaci yayi wanda za su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi su tumɓuke addinin musulunci su kashe kowa da kowa wato su zagaye garin Madina su kashe kowa da kowa shikenan saboda a wannan lokacin duk wani musulmin da ke duniya to yana nan cikin garin Madina duk wani wanda ya riga ya bada gaskiya da Allah da manzon su to yana cikin garin Madina to garin Makka suka fito da sojoji mutum 3,000 ko kuma 4,000 sannan sai ya zaga kuma Banu Gadfan su kuma wasu kabilu ne daban-daban ya bibbi su su ma ya haɗo kansu ya shawo kansu su ma suka taho da mutum 3,000 sannan ya bi kabilun da ke kewaye da garin Madina da kabilun yankin Najd nan ma ya samo mutum 3,000 sai suka zama mutum 10,000 sannan suka kewaye garin Madina gaba ɗaya a lokacin da shi garin Madinan duka da yaro da babba da namiji da mace duka an haɗa mutanen da ke garin Madina ba su kai 5,000 ba wanda haka hankali ya tashi kwarai da gaske kuma Yahudawan Banu Qurayza garin su kuma yana gefen garin Madina in suka riga yin abinci suna aikawa wa'ancan mayakan na kafirai da suka zo don su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ya tashi da shi da sahabbansa saboda ana yaƙar su ta gaba kuma ana yaƙar su ta baya su wa'ancan Qurayshawa da suka zo sun kasa shigowa garin Madina domin kafin su zo din Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa shawarar Sayyidina Salman al-Farisi an gina rami ya kewaye mafiya yawan lungunan za a iya bi a shigo garin Madina wannan ramin ya riga ya kewaye ba yadda za a yi mai doki ko mai raƙumi ya tsalle ya tsallaka wannan ramin da haka suka zo suka yi sansanin su a gefen garin Madina nan kuma ta baya ga Yahudawa sun riga sun warware alƙawari abu ya yi zafi fa shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wai zagatul lamsaru balghatul qulubul hanajir wata zununa billahi zununa lokacin da idan dana sun kakkafe sun zazzaro saboda tsoro zuciya ta dawo makogoro saboda tashin hankali makogoron mutum ya bushe abin ya yi tsanani kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala da ya nufi rahama ga mu'minai sai ya aiko da wata irin iska wannan iska ita zama rundunar da ta tumɓuke wannan sharri na kafiri cikin dare ne Allah ya sauko da iska kasan su sahara da lamarin sahara yake da rana zafi kamar ovid da daddare kuma sanyi kamar kana karkashin teku kaga sahara take idan ba za ka iya jure zafin sahara da rana ba to sanyin ta ma da daddare zai maka wahala ka jure daga sun hukunna wuta haka mijin dimi da daddare yalla ya aiko da wannan iskar ta rika kashewa wutacen nasu sun girka abinci iskar nan ta rika turewa tukwanansu sun kakkafa tanti haka wanda za su rika kwana a ciki iskar ta rika turewa wannan tana tubiki shi gaba ɗaya fa hankalin su ya tashi kafiran ƙarshe dai suka watse ta dalilin wani ana ce mishi Na'im ibn Mas'ud al-Ghadfani wanda yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi na riga na musulunta amma mutane na basu sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka san yaki dan yaudara ne ko na ka nemi ka izini ka san yadda za ka yi mutanen nan ka biyo da su daga gare ni da ya tashi sai ya je wajen mutanen shi wato Banu Ghadfan da kuma Quraishawa yace musu to kun san Yahuda wannan da na Madina suka gayyato ku ku zo ku yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani cewa suna tare da shi wani watakil wani alƙawari yayi musu dan su gayyato ku zo ku a karkashe ku dan haka ku ce Yahudawa su ba ku mutum goma daga cikin su ku rike su a matsayin kamar jingina idan yaƙi yayi dadi ku sakar musu mutum goma din nan daga cikin shugabannin su idan kuma yaƙi bai yi daɗi ba to duk abin da zai same ku ya same ku tare da su sai ya koma gurin Yahudawa su kuma ya ce musu to kun san dai ni duk da dai Balarabi ne amma ina tare da ku ni ina da ƙawance da ku sani cewa mutanen nan kun ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwansu ne yaransu ɗaya kun san dai ba za su haɗu gaba ɗaya da ƴan uwanshi da komai su zo su kashe shi da jama'a shi saboda haka ku kuke zaune da shi yau da kullum idan yaƙin nan ba ci nasara ba fa zai juyo kanku ko kun san ba zai bar ku ba don haka ku ce Quraishawa su ba ku mutum goma daga cikin shugabannin su idan ba su ba ku mutum goma nan ba kar ku yarda a yaƙi shikenan gari na wayewa sai su Quraishawa suka aika wa Yahudawa wayewar gari sace ku ba mu mutum goma daga cikin jama'ar ku na Yahudawa shugabannin ku mu rike su a matsayin jingina dan mu tabbatar cewa alƙawarin da kuka yi mana za ku taimake mu mu yaƙi addinin musulunci mu tabbatar cewa da kashe muke Yahudawa sun ce ina ai ba zai yiwu ba sun ce to ashe dama abin da Na'im ya zo ya gaya mana gaskiya yake kaga yanzu suna so mu ba su mutum goma daga cikin mu su miƙa mishi kenan su ce ga waɗannan mun baka ka karkashe su ai ba zai yiwu ba suma sai suka aika wa Quraishawa kuɗin ku ba mu mutum goma suka ce to dama wato abin da Na'im ya zo ya gaya mana gaskiya ne kenan suna so mu ba su mutum goma su miƙa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su domin su nuna alamar tuba zuwa gare shi yace ba zai yiwu ba to tun daga nan sai ya zama zukatansu sun rarrabu da juna kowa bai yarda da kowa ba daga nan sai yaki ya watsa amma kwana 25 aka yi garin Madina ba shiga ba fita ana cikin tashin hankali to bayan ainihin al'amari ya riga ya tarwatsi sun juya da tsakar rana ne aka waye gari aka tarar gaba ɗaya sun gudu ba kowa can sai ga mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakar rana yace ya Rasulullahi har kun kunce kayan yaki ne yace wallahi innal mala'ikata lam taba asihata ba yace wallahi mu mala'iku har yanzu ba mu kunce kayan yaki ne saboda wannan iskar ai mala'iku ne suka karka wargaza gurin sai mu har yanzu ba mu kunce kayan yaki mu ba dan haka ya Rasulullahi tashi da kai da sahabbanka ku tafi zuwa kan Yahudawa Banu Quraiza ku je musu har garin su ku kai musu hari domin hakika ni inji mala'ika Jibril yace ni zan sha gaban kai ya ma'aikin Allah zan yi gaba inje in jijjiga garin sallallahu alaihi wasallam kai Annabi sallallahu alaihi wasallam da kasai ta yake a wajen Allah nan da zai je yaki sai mala'ika ya je gaba ya sha gaban sa ya je ya jijjiga zukatan makiyansa ya tsorata su ya furgita su ya jijjiga garin yace wa azimu fi qulubihim ar-ru'b, kuma zan jefa razani da tsoro a zukatansu, ji malaika Jibril. Kai wa yake da wannan kafetar in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi babu. Malaika Jibril alaihi salam sai yayi gaba tare da shi, akwai wata runduna ta malaiku. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya ce wa sahabbansa, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza, yace kada wani daga cikin ku ya sallaci sallar al-asr sai a cikin bani quraiza, bana sai an je garin bani quraiza. Nan take sahabbai radhiyallahu anhum saboda biyayya irin ta su, kowa ya shiri, ya shirin yayi, aka fita aka tafi garin bani quraiza. To anan ne kamar da kullun nake faɗa, sai wani muhimmin abu ya faru. Abin da ya faru ko shi ne, daga magana nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kada ɗayan ku yi sallar la'asar sai a cikin bani quraiza, kaga umarni ne. To daga cikin sahabbai wasu ne suka fahimci wannan umarnin bisa ma'anar shi, manufar shi, wasu ne suka ɗauki umarnin bisa ainihin kalmomin da ya kunsa na zahiri, saboda su kansu ya rabu gida biyu. Wasu daga cikinsu sai suka fahimci cewa ai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi shi ne a yi sauri a fita, kada a yi jinkiri. Don haka da lokacin la'asar ya yi, in suka yi sallar su ta la'asar a hanya. Wasu kuma sai suka tafi akan zahirin lafazin, don haka lokacin la'asar ma ya yi ba su tsaya su yi sallah ba, har rana ta faɗi ba su yi sallah ba. Sai bayan magariba suka isa unguwannin bani quraiza, suka sallaci la'asar kamar suka yi magariba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tada su, bai zargi kowa ba, bai ce a kai wani ka yi daidai, kai kuma wani ɗan bid'a ne, irin yadda yanzu ake yi, ka samu saɓani da mutum ya ce maka ɗan bid'a. Kaga dai ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, umarni ne ƙwaya ɗaya, kada wannan ku yi sallar la'asar sai a cikin unguwannin bani quraiza. Dama kaga saboda ainihin Allah subhanahu wa ta'ala rahama shi gare mu, sai ya zamto sahabbai radhiyallahu anhum kowa akwai fahimtar da ya yi umarni. To kamar yadda kaga wannan misali, yanzu a cikin su wa za ka kuskurantar, wane ne ya kuskure? Waɗannan sun fahimci cewa ainihin manufar mujibin da umarnin shi ne a yi maza a fita, amma bai halasta kuma a jinkirta sallah daga barin lokacinta ba. Wayannan mutane suka yi amfani da ainihin zahirin lafazi, wayannan sun yi aiki da maqasudin umarnin, wayannan kuma sun yi aiki da ainihin malfuzi, ainihin abin da ya fito daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam. To don haka a addini, in kana da hadisi ko kana da aya, sai kaga wani ya saba wa fahimtarka akan wannan hadisin ko ayar, to ba daidai bane, bai ma harasta ba gare ka kai mishi inkari, matukar ya jingina da fatawar wani malami yardaje daga cikin malaman addinin musulunci. Allah bai yi mu gaba ɗaya mu dan mu zama ra'ayin mu ɗaya ba, ba zai yiwu ba. Allah ya riga ya faɗa cikin alqur'ani, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, mutane ba za su fushi ba, suna saɓani da juna sai wanda Allah ya ji ƙanshi. Dole ne mutane in dai ana nan da rai, to sai an yi saɓani da juna, ko a gida ɗaya kuke, ko a gida ɗaya kuke, da za a kawo wani abu a raba wa mutane, in dai akwai ja, akwai shuɗi, akwai fari, to sai ga wani shi wannan jan yake so, kuma za ka jan kwanta mai maka ba, fari kake so, wani kuma sai ga shi farin ma bai mar ba, shi shuɗi yake so. To haka kamar haka yadda ka gani, to haka mutane sai kallon kowane al'amari. To haka nan in aya ce ko hadisi, kowane malami da irin yadda yake kallon ainihin umarnin. Yanzu mu ɗauki kamar alola, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gita wa masahu bi ru'usikum, ku yi shafa bisa kayu. To imamu na Malik sai da ba kan cewa bi ru'usikum din nan ana nufin ai gaba ɗaya kan za a shafa, yasa mu a malikiya shafar kai gaba ɗayan kan ake shafa, sai ka buɗe duka hannayenka biyu ma, sannan ka shafi kanta, ko ka kai shafar sannan ka dawo da ita. To a mazhabar Shafi'iyya, duk da cewa imamu Shafi'i din almajirin Maliku, amma shi kuma sai ya tafi bisa saɓanin imamu na Malik, ke ce a tunda Allah ce biyu usu ma'ana nufin ku shafi kayanku, ba a ce gaba ɗaya ba, duk inda ma ka shafa a kan naka shi kenan. In dai ka shafi wani gu a jikin kanka, ƙeya ka shafa, goshi ka shafa, tsakiyar kanka ka shafa, gefe ka shafa, duk inda ka shafa a kanka, ko ɗan yaya ka shafa shi kenan. Shi a gun imamu Shafi'i misali. in ka dauki misali inda Allah yake cewa aula mastumun nisa falam tajruma fatayamu musa idan tayyiba aula mastumun nisa din nan imamu na malik abin da ya tafi akai shine duk wanda ya taba jikin mace da niyyar ya ji wani abu a ransa to aure shi takari ko ya ji dadin ko bai ji dadin ba aure shi takari amma shi imamu shafi sai ya ce ai wannan aula mastumun nisa ba wannan ake nufi ba abin da ake nufi shine ainihin kusanta ake nufi shi sa a mazhabin shi shafi'iyya taba jikin mace haka ba zai karya maka aure ba amma ba maliki kuma da niyya kai ba da niyya kai ba ya karya maka aure to kaga kuma shafi'in nan almajirin maliku ne kuma a duniyar malamai babu wanda imamu shafi'i yake girmamawa irin imamu na malik dan yana magana akan maliku kai ka ce sahabi yake wasawa ina wasa imamu na malik amma haka kuma yadda al'amari yake saboda haka ba zai yiwu ya zamto in kana da malami ka ce kowa sai ya dawo kan fatawar malaminka ba yawwa tunda sahabbai radhiyallahu alaihim fahimtarsu bisa addini ta bambanta ko imamu na malik lokacin da ya rubuta littafin shi muwadda halifan musulunci da wannan lokacin to Abu Ja'far bin Mansur sai nemi cewa wannan littafin na maliku wato muwadda malik za a je a aje ta a ɗakin Ka'aba za a sanar cewa dukkan biranen musulunci duk abin da za a yi na fiqihu da yanke hukunci da sauransu to da ainihin wannan littafin na muwadda za a yi zai zama wajibi kowa ya aiki da shi a duniyar musulunci kamar yadda ya zama wajibi kowa ya aiki da alqur'ani to imamu na malik sai ya ce mishi ya ce ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun watsu a garuruwa daban-daban kuma ba dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane anan za a iya samun wasu suna da wasu hadisan da ni ban san su ba ko kuma na san su amma ban rubuta a nan ba saboda haka a bar mutane kowa ya yi aiki da abin da ya fahimta kaga tsantsar adalci kenan ba zai yiwu wani ya zo da wata fahimta tashi ya tarar da ku kuna da fahimtar ku wacce kuke kai kuna da hujjar ku daga littafin Allah ko daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuna da hujjojinku daga abin da kuka tarar da malamanku akai kuma malamai masu ilimi kuma mutum ya zo ya ce dole sai ya sauke ku daga kan wannan fahimtar kun ɗauki tashi ba alhali kuma shi waɗanda kuka dogara da iliminsu da fatawoyinsu shi ɗin bai kai su ba inda wani wanda ya dogara da shi wato bai kai su ba misali ɗauki kamar mazhabin nan namu na malikiya sai wani ya zo maka da wani abu na wata fahimta daban in kai mishi magana sai ce wai ai hadisi ne ai kaza kaza ne kuma shi fahimtar shi ne haka ko fahimtar malamin shi ne haka amma so yake ka gaskata nashi malamin ka kyale kuma maliku alhali malikun nan ya daga cikin magabata na kware ko ba komai dai in ana maganar salafus salih to dole a kawo maliku a ciki tunda tabi'u tabi'i ne kuma igiye shi a cikin dukkan igiyoyin ruko da hadisi wato isnadai na hadisi babu kamar tashi a duniyar hadisi babu kamar isnadin maliku wannan kuma ba kowa ne ya faɗa ba sai imamu bukhari da kansa wannan an tashi magana dai akan duniyar hadisi bukhari yake fara faɗa to an tambaye shi wannan isnadi ne wato igiyar hadisi ko kuma majinya ta hadisi wacce tafi karfi yace a duk hadisan duniya babu hadisin da ya kai wanda za a ce maka maliku ne ya ruwaito shi daga malamin sa Nafi'u shi kuma daga Abdullahi dan Umar shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a duniyar hadisi babu igiyar hadisi wacce ta kai kamar wannan karfi malaman hadisi ma suna kiran wannan isnadin as-silsilatu az-zahabiyya turanci the golden chain saboda haka mutum ba zai zo maka da wata fatawa kuma ya ce maka kyale fatawar maliku kai aiki da tashi ba eh haka ne Allah bai aiko mana maliku ba haka suke ba sai ce ai sai ce wai ai maliku na ai ba annabi ba ai Allah bai aiko maka maliku ba to ai kai ma wanda kake so kyale maliku dawo kan fatawarsa da cin malamanka Allah bai aiko min shi ba to da kan kana kan abin da ka fahimta malaman da ka yi da su suka dora ka akai wanda ka tabbata ba san rai suka gaya maka ba to kada wani ya zo daga baya ya sauki ka daga kan wannan ya dora ka kan wani sabon ra'ayi wanda kuma karshen abin sai ka zo kuma kana nadama kaga da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa daga abin da ya fahimta daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuskurantar da kowa ba bai ce a ku wa'annan kun yi daidai wa'annan ku ne akan kuskure a ta wadanda suke sallah din a hanya kawai bai ce musu ai sai da nace kar ai sallah ko ina ta je banu Qurayza bai ga musu haka ba wannan kuma wadanda sai su je banu Qurayza bai ce musu me yasa ba ku yi sallah a hanya ba kuka bari har lokacin ta ya fita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka kewaye wannan gari na banu Qurayza tsawon kwana 25 yahudawan sun shiga cikin garin su sun ki fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi su kuma sun kewaye shi sun kewaye garin sun ki tafiya to yayin da wannan kewaye wanda aka musu ta musu tsanani sai bala'i ya tsananta gare su da haka sai suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su sauko amma ba bisa hukuncin shi ba sai dai hukuncin Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Mu'az din nan kuma shugaban wata kabila ce daga cikin kabilun garin Madina wato kabilar Ausu da garin Madina kabilu biyu ne na Larabawa Ausu da Khazraj da kuma kabilu uku na Yahudawa Banu Qainuqa Banu Nadir da Banu Qurayza to Banu Qainuqa a dama tun bayan yakin Badr an gama da su an yake su an gama da su yanzu kuma waɗannan su ne Banu Qurayza su ne na biyu to suna da kawance tsakanin su da kabilar Ausu din to shi yasa su Yahudawa suka nemi shi cewa Sa'ad ibn Mu'az ya zo ya musu hukunci saboda suna tunanin zai sauƙaƙa musu tunda suna da kawance da su da kabilar shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kirawo shi to da wajen shi Sa'ad ibn Mu'az yana can garin Madina yana jinya domin a yakin gwalalo da aka yi wannan yakin da aka kewaye garin Madina din to wani kafiri ya harbo kibiya ya same shi a hannu ya tsinka mar jijiyar hannunsa sai aka dauko shi ya taho akan wani jaki yana tahowa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabban shi komu ila sayyidiku ku miƙe zuwa ga shugabanku Sa'ad ibn Mu'az ya zama zauna sai ya yanke hukunci ya ce musu na yi hukunci cewa mayakansu gaba ɗayansu a karkashe su matayensu da 'ya'yansu a ribace su dukiyoyinsu sun zama ganima annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi laqad hakamta fihim bi hukmillahi azza wa jalla wa hukmi rasulihi yace haƙiƙa wallahi kai musu hukunci da hukuncin Allah da kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad duka sun ruwaito shi cikin wannan ne Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul ahzab yake cewa wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrasakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tadawruha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira to wannan yahudawa sai aka je a gefen kasuwar garin Madina aka tona wani wawagegen lambatu na ake tafiya da su ana girbe musu kawuna sai a tafi da waɗannan a girbe kayuwansu a tafi da waɗannan a girbe kayuwansu saboda sun cutar da musulunci sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin waɗannan akwai ainihin shaidanin Banu Nadir wato shi ainihin Huyayyu dan Aqtabu shugaban Yahudawan Banu Nadir wanda dama shi ba a nan Banu Qurayza din yake ba to waye ya zo ya zauna tare da su a daidai wannan lokacin wato shi ne mahaifin Sayyida Safiya aka zo da shi domin shi ma a je a girbe kanshi a lokacin nan yana sanye da wata riga dama ya riga ya kikkita ta saboda wai kada bayan an kashe shi wani musulmi ya mori wannan rigar tashi aka fito da shi hannayensa a daure an daure su a wuyan shi sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma wallahi ma lumtu nafsi fi mu'adatika walakin man yughalibu Allah yughlab sai ce yayi rantsuwa da Allah ya ce wai shi bai zargi zuciyar shi ba bai yi nadama ba bisa kiyayyar da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai duk wanda yayi jayayya da ubangiji to sai an rinjaye shi ya san cewa wato duk dadewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye shi tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam wakilin Allah ne shi kuma yana yin jayayya ne da annabi alaihi salatu wasallam sannan sai ya juya wurin yan uwan shi Yahudawa yace musu ayyuhan nas ya ku mutane la ba'asa bi amrillahi babu laifi ga umarnin Allah kitabun wa qadrun abu ne da Allah ya riga ya rubuta kuma kaddara ce da ya riga ya kaddara mana wa marhamatun kataba Allahu ala bani Isra'il kuma wannan bala'i ne da Allah ya riga ya dora wa mu Yahudawa daga nan sai ya zauna a bakin ramin anan aka girbe kansa wa dama an gama da banu Qainuqa'a tun bayan yakin Badr wayannan kuma banu Qurayza suma ga sunan yanzu an gama da su yayin da shekara ta shida bayan hijira ta yi a watan al-Muharram na farkon shekara ta bakwai ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara shiri domin ya je tumbiki ainihin babbar harkata ta makircin Yahudawa ita ce garin Yahudawa mai suna Khaybar wanda duk wani bai Yahudan da ke yankin kasashen Larabawa to nan din shine harkatarsa duk wata tsiyar da Yahudawa za su shirya wa Larabawa to anan suke shiryawa duk tsiyar da za su shirya wa annabi alaihi salatu wassalam to nan ne harkata annabi alaihi salatu wassalam a wannan shekara ta bakwai sai ya fita tare da sahabban shi ridwanullahi alaihim guda 1400 ya nufi wannan gari a cikin rabi na biyu na watan al-Muharram wato bayan 15 ga wata kenan yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya isa wannan wuri tare da manya-manyan jaruman sahabban shi suka je domin yakar wannan gari an je da farko abin yayi kamar ba zai yiwu ba sai da aka tura aka tawo da sayyidina Ali domin da an bar shi a gida saboda ciwon ido da yake fama da shi da aka zo da shi annabi alaihi salatu wassalam ya mishi tofi idan ya warke sannan aka ba shi tuta a hannun shi ga kuma takobin nan Zulfiqar sayyidina Ali radiyallahu anhu ya doshi garin ya je ya balle kyauran garin aka shiga aka yi ta karkashe su to a cikin garin nasu wato suna da unguwanni kala-kala unguwannin sun kai wajen guda bakwai amma kowace unguwa kewaye take da katanga ba damar shiga kowace sai da aka yi yaƙi ƙarshe dai aka gama da su baki ɗaya to bayan an gama da su sai sayyidina Bilalu radiyallahu anhu a cikin sauran sahabbai kowa yana fitowa da ainihin abin da ya samu na ganima sayyidina Bilal radiyallahu anhu sai ya kamo wasu guda biyu daga cikin bayi mata to ɗayar wata mata ce ɗayar kuma sai da Safiya ƴar shugaban Yahudawan wurin shine Huyayb ɗan Akhtab wanda aka kashe shi a can a Banu Qurayza to yayin da suka zo wucewa ita wannan ɗayar da ta gagawar wakin mazajen su a kwakwace bayan sahabbai sun karkashe su sai da sa kuka ta fada a ƙasa tana ɗiban ƙasa tana zubawa a fuskarta da kuma kayinta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai ugribu hadhihi ash-shaytana ta'anni ku nisantar da wannan shaytaniyar daga gare ni da ku sai da Safiya radiyallahu anha ita bata kadu ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a sanya ta anan a bayan shi kuma ya sanya wani tura haka wato kamar zani ko wani labule sai aka lullube ta da shi to sahabbai radiyallahu anhum da suka ga haka tun daga nan suka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe ta ne domin kansa sai ya gaya wa Bilal yace anuzi akir rahmatu min qalbika hina tamurru bil mar'ataini ala qatlahuma ji ya Bilal kai annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayi yake domin irin yahudi irin tsiyayyar da wayannan yahuda suka nuna mishi kafin a kashe su amma abin da Bilal nan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tome shi yace kai Bilal shin an cire rahama ne an tumbuke rahama ne daga cikin zuciyarka yayin da ka zo wucewa da waɗannan matan guda biyu ta gaban gurin da aka kashe mazajensu a wata ruwayar kuma aka ce yayin da aka tara waɗannan mataye wanda suka riga sun zama bayi ribatattun yaƙi sai da Hiyatul Kalbi wani sahabi ne kyakkyawa wanda mala'ika Jibrilu ma yana yin shiga a siffar shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina so ka bani wata kuyanga daga cikin waɗannan ribatattu da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ka je ka duba ka riki kwaya ɗaya to da ya je sai ya zabo sai da Safiya bint Huyay radiyallahu anha to sai mutane suka zo su samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi diyatu fa ya je ya dauki Safiya bint Huyay alhari ita ce shugabar matayen Banu Qurayza da kuma Banu Nadir hakika bata dace fa da shi ba ta fi dacewa da kai ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi ya ce mishi diyatu ka je ka zabi wata daban daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yantar da ita kuma wannan yantarwa ta zama ita ce sadakinta sai ya aure ta a wani kaulin kuma an ce ya ma bata wani sadakin daban kuma waɗannan ruwayoyin duka ingantattu ne misali Abu Dawud da Imam Nisa'i duka sun ruwaito Abu Dawud ya ruwaito a cikin littafin sa hadisi na 2998 da kuma hadisi na 3380 a cikin sunan Nisa'i da sai da Safiya aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato cikar wata bishara ne da ta riga ta dadi tare da ita domin tun tana karkashin mijinta wanda aka kashe shi a wannan yaki ta yi wani mafarki mai ban mamaki kamar yadda Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ya ruwaito shi ya kasance a jikin idan sai da Safiya bintu Huyay akwai wani kore haka a cikin idanunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace wannan koren nake gani a cikin idanunki na menene sai ta ce tun muna tare da wancan mijina wata rana sai nace mishi hakika na gani a cikin mafarki kamar farin wata ya sauko daga sama ya fado a cikin ɗakina mijin nata yana jin wannan sai ya ɗaga hannu ya kwabda mata mari a fuskarta ya ce mata a turidina mulka Yathrib shin kina nufin ki samu mulkin garin Yathrib ne wato ya gane cewa wannan ma'anar wannan mafarkin shine za ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine sarki a garin Madina gaba daya Madina kuma ita ce Yathrib din tana faɗa da ce da farko tana jin wani abu a cikin zuciyarta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan an yi auren ko kuma kafin ma a yi auren kace domin sahabban shi ne suka kashe min babana musu kashe min mijina kace Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun hali irin nashi bai bushe ba yana yi min uzuri zuwa gare ni yana cewa ya ke Safiya hakika babanki shine ya je zuga kabilun Larabawa ya hado kansu domin su zo su yaƙi ni shine ya min kaza ya min kaza ya min kaza yana gaya mata har dai sai da ta ji wannan abin da ke cikin zuciyarta ya tafi ya fita babu sauran komai hadisi ne ingantacce a cikin sashen ruwayoyi kuma an ce mafarki ta yi ta ga tana bacci rana ta faɗo daga sama ta zo ta danne ta to ta gaya wa mahaifiyarta sai mahaifiyarta ta samare ta a fuskarta shine idanunta ya zama haka ta ce mata ke kina miƙa wuyarki gurin da ba zai dace da ke ba wanda kina ɗagyalgyal ne kina hangen annabin nan na Larabawa duka dai sun san fassarar mafarkin shine lalle wata rana za ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sai da Khadija ma ta taɓa yin shigen irin wannan mafarkin da ta gaya wa ɗan babbanta Warqatu bin Nawfal sai ce mata akwai wani annabi da za a yi a wannan garin lalle haƙiƙa za ki zama ke ce matarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam dai bayan ya aure ta yana mata rarrashi yana kuma kyautata mata asali da zama duk abin da ke cikin zuciyar ta daina ci to bayan ta bashi labarin wannan bisharar da ta gani a mafarki tun kafin ta aure shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara jin girmanta a cikin zuciyar shi har ta zama dai ta daina jin komai a zuciyarta kuma wasu sun ce wannan abin ma duka ya faru ne tun kafin ya aure ta kamar wannan labarin bisharar da sauran abubuwan da ta gaya mishi sallallahu alaihi wasallam ya faru ne kafin ma ya aure ta to lokacin da bayan ta gaya mishi wannan ya kuma rarrashe da sai ya ce mata har yanzu kina ganin za ki aure ni da ya gaya mata wannan sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qad kuntu atamanna zalika fi shirk na kasance ina burin in aure ka tun ma ina mushrika dai bai za amkanani Allah minhu fil islam to yaya kuma gashi Allah ya bani damar in aure ka a cikin musulunci to Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure ta kafin ya tare da ita wasu cikin tsata ta gyara ta a ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tare da ita har ta yi mata kitso sama da kitso da sauran abubuwa na turare da sauran abubuwa dai da akan yi wa mata ba su mata wannan ita ce mahaifiyar sirra a nasu bin malikin wato ummu sulaim bintu milhad annabi sallallahu alaihi wasallam ta rike ta cikin wata kubba wato kamar wata rumfa haka akwai wani sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu shi kuma ya kwana a tsaye a gefen rumfar ya zare takobin sa ya rike yana gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye wannan ainihin kubba din wato rumfar har sai da gari ya waye yayin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a tsaye da takobi a hannunsa yace me ke gare ka ya kai Abu Ayyub yace ya rasulullahi ina tsoro ne gare ka daga wannan matar dama hakika Musa banka mun kashe mata mahaifi mun kashe mata kuma mijinta da kuma da yawa daga cikin mutananta kuma gashi kwanan nan ta shiga addinin musulunci da ba sai nake tsoron kada wani abu ya faru gare ka daga wajenta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi ya kuma yi mishi addu'a ta alkhairi a wasu sashen ruwayoyi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu yayi yace Allahumma ihfaz Aba Ayyub kama bata yahfazun ya Allah ka kiyaye Abu Ayyub kamar yadda ya kwana yau yana gadina yana kiyaye to Allah ka kiyaye shi shi ma to wannan addu'ar ku lallai ta yi tasiri domin kabarin Abu Ayyub al-Ansari ya dade a inda ma ba addinin musulunci suke yi ba an je wani jihadi ne wato an je can yankin wuraren kiristoci ne an doshi wajen sai ciwon ajali ya kama shi sai ya gaya wa kwamandan rundunar a zamanin akwai tabi'ai idan zamanin mulkin sayyidina Muawiya ne sai ce idan na rasu ku kai ni can ƙarshe sai kun kai ni can ainihin ƙasar kafirin a nan za ku binne ni to haka ne ko ya faru bayan an binne shi an ci wajen da yaƙi to daga baya kafirci ya zo ya mamaye gurin amma dai kabarin nashi kafiran ma gadin kabarin suke yi kada saboda albarkar gadin da ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dari daya shi kuma an fi shekara 100 kafirai suna gadin kabarin sa kaga wata hikima ta Ubangiji bayan an iso garin Madina da ita radiyallahu anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ta a gidan ɗaya daga cikin sahabbansa sahabin nan mai girma Al-Haris ibn Nu'man Al-Ansari radiyallahu anhu anan aka yi mata ɗaki anan ta zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai matayen shi da sauran matan Madina suka rika zuwa domin kallanta saboda suna jin labarin kyawunta saboda Sayyida Safiya tana daga cikin matayen da a zamaninta ba a yi kyawawa irin su wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shekarunta ba su wuce ba su kai 30 ba ma kaga tana kan ganiyar kyawunta ya suka rika zuwa suna kallanta duka san mata da kishi uwar mu'minai uwar tamu na Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada ta sai yake ce mata kai fa ra'aiti ya Aisha bayan ta je ta ganta ta fito yace ya kika ganta yake Aisha nan Aisha sai ce ra'aitu yahudiyatan na ga dai wata mai yahudiya ya wanzu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mata la taquli zalik kada ki faɗi wannan fa innaha aslamat wa hasuna islamuha hakika lalle ita ta musulunta ta miƙa wuya ga Allah kuma musuluncin ta yayi kyawu wata rana nana Aisha radiyallahu anha sai wato ta soke ta da cewa ai ita gajeriya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai batta ba sai yace mata da karkulti kalimatan law muzjal bima al bahri la mazjatu kin faɗi wata kalma wacce da za a jefa ta wannan kalmar taki a cikin ruwan teku to da gaba ɗaya ruwan sai ya ɓaci wato ma'ana kin yi gulmar ta kenan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai sun yarda ta tuba ta yi istighfari na Aisha saboda wannan abin da ta yi Nana Safiya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya same ta tana ta kuka yace mata me ya same ki yake Safiya sai ya rasulullahi Hafsa ce ta cutar da ni ta ce min wai ni yar gidan ba Yahudi ne kasan mata iyayen nan kishi kusan a gine yake a cikin halin su kaga da a ce akwai waɗanda
za su zama ba sa kishi kwata-kwata saboda salaha su fi dama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda Allah ma ya ce musu lastunaka ahadin minan nisa'i ko ba kamar irin sauran mataye ba matayen da Allah ya musu alƙawarin aljanna amma kaga duk da haka dai wannan halin da yake kishi su ma yana tare da su wanda sai da Safiya ta shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta bi gaba ɗaya matayen nashi ta rarraba musu kyaututtuka ta je wajen Nana Fadima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai mata kyautar zinari zinaran da ke wuyanta shi ta cire ta kai wa Sayyida Fadima saboda sanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Sayyida Fadima sai ta haka domin kama zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yin su mata wannan likishin da yana nan wannan kyautar da ta yi duk da haka bai rage musu komai ba a cikin kishin da haka sai Sayyida Hafsa wata rana ta gaya mata wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yana rarrashinta tana kuka yana share mata hawaye sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata innaki labnatu nabiyyin kefa yar annabi ce wa inna ammaki nabiyyun kuma lalle haƙiƙa baffanki ma annabi ne wa innaki tahta nabiyyin kuma lalle ke kina auren wani annabi fima tafkaru alayki to cikin menene har za ta yi maki wani alfahari sannan sai ya juya wajen Sayyida Hafsa ya ce mata ittaqillah ya Hafsa ki ji tsoron Allah ya ke Hafsa da wata rana Nana Aisha radiyallahu anha ta yi alfahari da cewa mahaifinta shi ne Sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu Sayyida Hafsa ta yi alfahari cewa mahaifinta shi ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu Sayyida Zainab ta yi alfahari cewa ita ƴar uwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma Allah ne ya aura musu ita ita ma sai da Safiya ba a bata baya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ki gaya musu ke kuma babanki Annabi Haruna ne anasabata Annabi Haruna kakan ta ne baffanki kuma Annabi Musa ne mijinki kuma Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ke ma ki shiga cikin su ki wala tun daga nan tunda ta gaya musu wannan shikenan kuma sai aka daina mata gorin nasaba sai daina gaya mata wannan kalmar ta yahudanci din sai daina goranta mata komai sai sun ji cewa ita din daga kasan annabci mata fito ai shikenan dai in suna gadarar suna su iyayen manyan sahabbai ne to ita kuma nata iyayen manyan annabawa ne kuma manzanni to naka daga nan shikenan sai gori ya kare kyawun hali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi yana daga cikin kyawun halinsa duk wanda ya zauna da shi sai yayi tsammanin tamkar ya fi kowa daraja a gunsa saboda kyawun halinsa da kuma kyautatawar shi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai na Zainabu bintu Jahashi radiyallahu anha suna tafiya zuwa garin Makka za su je aikin hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin hajjin ban kwana ne ko kuma a fito Makka to a hanya ita sai da Safiya sai raƙuminta ya durƙushe ma'ana ya gaji ya kasa tafiya da kuma sai da Zainabu bintu Jahashin ta tawo da raƙuma da yawa da yake mai dukiya shi kuma kamar yadda na faɗa muku a darasin da ya gabata tana yin sana'a tana samun kuɗi tana yin kyaututtuka da sauransu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ba wa Safiya ɗaya daga cikin raƙuman ki ta hawo dan ya Rasulullahi yanzu bai yahudiyar zan ba wa raƙumina tana faɗar wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale ta bai ce mata komai ba yayi fushi da ita har sai da aka je garin Makka aka yi aikin hajji har aka komo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba ya ma kaurace mata saboda wannan abu da ta yi to karshe dai sai ta dawo ta ba shi hakuri kuma ta nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ta ba wa ita Sayyida Safiya hakuri ita ma sannan tana da wata kuyanga ta sai ta dauko da ta ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar ta to daga nan kuma shikenan sai ya huce idan kuma Sayyida Safiya darajar ta sai ta karu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
sai da Safiya radiyallahu anha tana da tsananin soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a jinyar shi ta ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci yana cikin tsananin jinya sai da Safiya ta shigo domin gaishe shi sai ta ce ya Rasulullahi wallahi ina burin ina ma a ce ciwon nan naka a jikina yake sauran matayen shi sai wannan ta kallo wannan ka san mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ya ga abin da suke sai ya ce musu ku je duk kowacce ku ta je ta yi kurkurar baki wanda ku je ku kurkure bakinku saboda gulmata da kuka yi yanzu ce ya Rasulullahi saboda me ce ai wannan zunbe da kuka yi da kuma kallon juna da kuka yi dinnan hakika ba daidai bane domin wannan abin da ta faɗa dinnan innaha la sadiqa lalle ita abin da ta faɗa dinnan gaskiya ta faɗa har cikin zuciyarta kaga wannan yana nuni zuwa ga girman matsayinta da kuma gaskiyar soyayyarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matayen shi gaba ɗaya lafiya kuma sai da Safiya radiyallahu anha tana daga cikin matayen shi waɗanda suka sami soyayyar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ina ganin insha Allah saboda yanayin kurewar lokaci a nan darasin namu zai dakata haka في درسنا 62 إن شاء الله دام جي قارشا تاريخ انتا لأنكم دام شقا تاريخ ليدا لشكم ماتا نبي صلى الله عليه وسلم واتو أم حبيبة الرملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم نفاتنا الله يقارع من السوء لأونا لجرم ماوا لكم كوي دع النبي صلى الله عليه وسلم ليالين قدش لصحابنشي رضوان الله عليهم أجمعين Allah ya kiyaye mu daga dukkan sharruka da bala'o'i da musibuna duniya da lahira wannan gari namu Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa sahabban shi Allah ya kare mana imanin mutuncin mu da lafiyar mu da dukiyoyin mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka kananan yaran mu da ke tasowa Allah ka gyara tarbiyar su Allah ka kula mana da su Allah ka tsare mu da mu da su duka daga fitattun zamani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan bawo musulmi wadanda suke cikin tsanani Allah ka sauka musu majinyatan mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su abokan zama na alkhairi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu fama da nau'o'in wahalhalu da masu neman aiki wadanda suke cikin matsatsi na rayuwa Allah ka sauka wa kowa ka biya wa kowa bukatun sa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidanshi سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين